الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى في هديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna goma ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 6 ga watan 9 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wato wannan littafi, shine muqaddimatu risala ta Abdullahi ibn Abi Zaid Al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Misali, ɗani da mahaifi, shi ɗan yana iya bakin ƙoƙarinsa game da taimaka ma mahaifan, to su fa sai suke ganin cewa kamar wadatar shi ta wuce wannan matsayi, suna ganin cewa kamar ma baya kyautata musu yadda ya dace. To wannan kin sai yake ɗan kawo saɓani, ya yi kamata ya fitowa fili zai ya bayyana musu ga iya gwargwadon samun shi. Gani ko ya bayyana musu iya gulgudan samun shi da iya gulgudan bukatun shi, kenan kar su ga cewa yana da halin kyautata musu sama da yadda yake, kenan sai ya fito fili ya bayyana musu, tunda su suna mai kallon yana da wata wadata wadda ta kai wata iyaka, shi kuma alhali ba haka bane. Kenan ya ga cewa akwai wani abu na rashin zuttuwa da zai iya biyowa baya, na su ringa tuhumar shi da sunan baya kyautata musu kamar yadda ya dace, to abinda ya kamata ya musu bayani. Dalla-dalla duka ga iya samun shi, kuma ga iya bukatun da dole ne kenan ban makawa sai an sarrafa wani abu daga cikin abinda ake samu. To, idan matafiyi ya bi limami mazauni, cika sallah wajibi, ya zama wajibi a kansa. Dole ya cika sallah, ba maganar ya yi kasaro. Domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, innama ju'ila li'imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi. Kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi, kada ku saba masa. Da wannan hadisi magabata suka kafa hujja akan cewa cika sallah wajibi ne akan matafiyi idan ya bi limami mazauni, kuma haka sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da sauransu idan suna kan halin tafiya suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasarunta dan haka ko raka'a di ka samu to dole zaka ci ko wannan uku da suka rage ba maganar kai kasarunta na'am kamar ga kataran suna kawai fatirar suna bid'a ba ta da asali a karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walima ta suna ita halakci ba sunna bace ba domin babu wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mustahabbancin walima ta suna dan haka magabata sun aje ta a matsayin halacci idan kai walima ta suna ba laifi ba kai amma ba za kai walima ta suna ka ce kai sunna walima ta suna ba sunna ba ce walima ta angwanci ita ce sunna amma fatiyar suna wannan baya da asali a cikin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi bid'a ne ba a kofar gidan da aka yi aibuwa ko a masallaci baya halatta ai kuma akwai rashin adalci ka dauke datti da ka zamta daga kofar gidanka ka kai ka kimsa a dakin Allah dan haka baya halatta ai tambaya kai maganar taron mata kuma wannan ba wani abu bane can da ba na'am na'am
aka kace shi amma
na'am
ya bar yalle a cikin yallan nashi akwai maza wanda
suke
kan kai na'am ban yaje suka cin cewa sun yaji ma wannan
eh
musa da kuma kamar yaran karana da dukkan su kuma kana san dole ku da su ta saman gabaya
shi kisa wanda yake na ganganci ko kisa wanda yake na kuskure idan wani daga cikin magada yace shi yayi afwa to maganar kisasi wannan ya sauka sai dai a zo gadiya dan haka idan su waliyan mamaci suka ce sun yafe wannan jini to yaya sai a sauko mataki na biyu diya in suka ce sun yafe diya to wannan kuma ita ma ta yafu gaba daya rai in dai wani daga ciki yace ya yafe to wannan kuma ya yafu saboda abu ne wanda yake laye tajazza dan haka in kamar misali su goma ɗaya yace a shi ya yafe kawai diya za a karba tara suka ce a ba su yafe ba to ba maganar ayi kiyasi wani ayi kisasi wannan ɗayan da yace ya yafi jini to maganar shi za a yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malamin yake bayani game da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wato ita ce sifa ta istiwa wanda sifa ta istiwa sifa ce fi'iliya an gane ko sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sifa fi'iliya ko mu ce sifa zatiya fi'iliya wanda kasancewarta fi'iliya tana ratayuwa ne da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala kuma da nufinsa domin ita wannan sifa ba ta kasance ba sai bayan Allah ya halicci sammai da ƙasai ya halicci al'arshin sa sannan ya daukaka akanta daukaka wadda ta dace da girman sa. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, wato ita sifa ta al-istiwa sifa ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa a cikin Al-Qur'ani. Haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu. Mun yi bayani a cikin Al-Qur'ani gurare bakwai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa. Farko dai cikin suratul A'raf, inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsh. Guri na biyu cikin suratul Yunus a farko farkonta. Guri na uku suratul Ra'd. Na hudu suratul Taha. Na biyar suratul Furqan. Na shida suratul Sajida. Na bakwai suratul Hadid. To dan haka shi kalima ta al-istiwa kamar yadda bayani ya gabata, ma'anarta a larabci shine al-ulu wal-irtifa was-su'ud wal-istikrar, ba ta da wata ma'ana in banda waɗannan ma'anoni guda hudu, wanda waɗannan ma'anoni guda lafazi guda uku mutaradifat ne a wajen ma'ana. Lafazin al-ulu da as-su'ud da al-irtifa shine dai daukaka. Sannan ma'ana ta hudu shine wato al-istikrar, tabbata. An gane ko? Tabbata, kamar yadda ga yayin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, li tastawu ala zuhuri, dan ku tabbata akan bayan abun hawa, ko kuma ka fada dan ku daukaka akan wannan abun hawa. Dan haka kenan iya abinda zaka fassara ar-rahmanu alal arshi stawa, Ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al-arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa, ko ka ce ya tabbata akan al'arshin sa tabbata wadda ta dace da girman sa. Dan haka maganar cewa yayi rinjaye akan al'arshin sa, wannan taharifi ne ga zancen Allah subhanahu wata'ala, ma'ana jirkita zancen Allah subhanahu wata'ala ne. Kuma wannan yana daga cikin wato tawili wanda yake batacce, wanda babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa istiwa yana daukan ma'anar istila, kamar yadda su al-mutakallima suka fassara istawa bi ma'ana istaula, suka ce Ubangiji ta'ala yayi rijayi akan al'arshin sa. To ai rinjayen Allah subhanahu wa ta'ala ba akan al'arshi bane ba kadai, dukkan halittu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi rinjaye akan su, komai a karkashin mulkin sa yake. Kuma in kace yayi rinjaye akan al'arshin sa, kenan dacan bai rinjaye ba akan ta sai daga baya. Saboda in aka ce wani yayi rinjaye akan abu kaza, to an samu tada kura da ja'in ja da hayaniya shi da wani, sannan daga baya ya galaba akan shi. Dan haka malamai suka ce shi wannan lamun kin jahamiya sune suka kara shi, kamar yadda yahudawa suka kara nun a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala, wa qulu hibbatun. Shi yasa Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin nuni ya sai yake cewa nunu li yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arsh zaidatan, lam wato nun ta yahudu, wa qulu hiddatun suka ce himqatun himqa, yace wala mujahamin da lam ta jahamiyun, an gane ko da suka k kara istawa sai suka ce istaula yace wannan dukkan su wato kari ne a cikin wahayin Ubangiji subhanahu wataala ma'abucin al'arsh to dan haka dai a takaice wannan fidira ce ta Allah subhanahu wataala wanda ya halicci bayin sa idan kana so ka gane haka tambayi zuciyarka lokacin da kake addu'a ina zuciyarka take fuskanta kuma ina kake tara hannu idan kana addu'a sama kake tarawa domin ka safidira ce zuciyarka ta tabbatar maka ga inda ubangijinka subhanahu wataala yake kuma mun buga misali cewa ka tambayi kurma an gane ko kuma ka tsaya ka kalla ina kurma yake nunawa lokacin da yake rantsuwa sama yake nunawa saboda ya san inda ubangijinsa subhanahu wataala yake ai shi yasa wannan baiwa ta Muawiya wanda yazo da ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake nufi yantar da ita manzo Allah yace masa zo da ita kafin ka yantar da ita lokacin da yazo da ita manzo Allah ya tambaye ta yace mata aina Allah a ina ubangiji subhanahu wataala yake tace Allahu fi sama tace Allah a sama yake ni kawane ni ko wane ne tace kai manzon Allah ne manzon Allah sai yace maza entar da ita fa innaha mu'mina wannan baiwa ta ka mu'mina ce tsammanin ka lokacin da tace Allahu fi sama in kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ja baki ya kyale ta to dan haka dai a takaice shine anan malam yace mana alal arshistawa ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa daukaka wadda ta dace da girman sa sai yace wa alal mulki hitawa wato komai ya tattaru ne wato a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala wa alal mulki hitawa wato komai da ka sani a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala yake shi yake gudanar da lamarin kowa da komai dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su da wanda ke tsakanin su mulki ne na Allah subhanahu wataala domin shi ya halicce su kuma bayin sa ne kamar yadda yake faɗa lahu mulku samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur gare shi ne mallakar dukkan abin da ke cikin sammai da kasai halittarsa ce bayinsa ne mallakarsa ne kuma don haka dukkan lamurra gaba ɗaya wato zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne suke komawa ko kuma ake mayar da su sai ya ce lahul asma'ul husna ubangiji ta'ala yana da su sunaye waɗanda sun kai matuƙa a wajen kyawu kamar yadda ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kamar yadda ya koma faɗa qulillahu aw yud'ur rahman ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna kuma haka ya faɗa huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir sai ya ce lahul asma'ul husna sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sun kai matuƙa a wajen kyawu kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata sunaye ne gaba ɗayan su mushtaqqa wanda a kowane suna zaka tsago ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa wadda ta dace da girman sa babu wani suna jamid daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kuma su waɗannan sunaye an gane ko shi yasa malam yace wasifatul ula da sifofi waɗanda suke madaukaka da sifofi waɗanda suke madaukaka sifofin Allah subhanahu wataala sifofi ne waɗanda suke na kamala na cika da batsewa babu wani aibi babu wani tawaya da yake riskar Allah subhanahu wataala dan haka duk wata sifa wanda karkashin ta akwai tawaya da aibi ubangiji ta'ala ya kore ma kansa kamar yadda ya faɗa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ko bacci baya kama Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda waɗannan sifofi ne wanda akwai tawaya a cikin su. Haka misali sifa ta mantuwa, mantuwa tawaya ce, aibi ne. Da haka Ubangiji ta'ala ya kore ma kansa, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Haka gajiya sifa ce ta aibi da tawaya, don haka ya kore ma kansa, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughu. To dan haka sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na cika da batsewa, babu aibi ko wata tawaya da ke riskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma bayani ya gabata sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wato al'amari ne wanda yake taukifi sai da nasi a cikin Al-Qur'ani ko sunna ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta wannan hanya kadai ake tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sunaye wato da sifofi. Amma matukar babu wata aya ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to haramun ne ka ce Allah yana da suna kaza, kuma alhali babu dalili a cikin Al-Qur'ani ko sunna. Wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu. Da haka daga cikin sunayen da ya sanar da mu bayinsa sunaye 101, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, inna lillahi ta'ala 99 asma man ahsaha dakala aljanna aw kama qala. Wasu sunayen kuma yake banci kansa wato da saninsu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'arsa yake faɗa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Za mu tashi gaba ta gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa wa asma'uhu muhdatha. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. واتو مالم الله يجيكن سنة فتاة باين ya faɗa cewa lahul asma'ul husna was sifatul ula, Ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda sun kai matuƙa a wajen kyawu, kuma yana da sifofi waɗanda suke maɗaukaka. Shine malam sai ya ce lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi, Ubangiji ta'ala bai gushe ba da dukkan sifofinsa, wato da dukkan sunayensa, wato sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, wato ba su da farko kuma ba su da ƙarshe, kamar yadda zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko kuma ba ya da ƙarshe, to haka sunayensa da sifofinsa ba su da farko ba su da ƙarshe. Shi ne a nan malam yake tabbatar mana cewa lam yazal bi jami'i sifati, Ubangiji ta'ala bai gushe ba wato da dukkan wato sifofinsa. Kenan duk wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce wadda take azaliya, tun can ma Ubangiji ta'ala yana da wannan sifa. Yanzu misali, kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne, ko kuma mu ce mai azurtawa ne, sifa ta azurtawa tun can Allah subhanahu wa ta'ala yana da ita kafin ya halicci bayinsa. An gane ko? Ba sai bayan ya halicci bayinsa da yake azurta su, sannan a ce a wannan lokaci ne ya siffanta da sifa ta azurtawa, a'a, tun can ma kafin ya halicci bayinsa yana da wannan sifa. To shi yasa a nan malam ya ce lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi, Ubangiji ta'ala bai gushe ba da dukkan wato sifofinsa kuma da dukkan sunayensa. Don haka tun kafin ya halicci halittu yana nan da sunansa Al-Khaliq, kuma yana nan da sifarsa shine halittar halittu. Wannan sifa tun kafin ya halicci halitta, wannan sifa sifa ce zatiya. An gane ko? Wadda sifa ce wadda take tabbatacciya da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kuma kasancewar su sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kala biyu ne, sun kasu izuwa kashi biyu. Akwai sifa wadda take zatiya, an gane ko? Sifa zatiya wadda ba ta ratayuwa da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da nufinsa. Misali, idan ka ɗauki sifa ta idanu, sifa ce zatiya, ko sifa ta huska, sifa ce zatiya, ko sifa ta ji, ko sifa ta gani, wannan dukkansu sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ce zatiya. Haka idan ka ɗauki sifa ta rayuwa alhaya da sifa ta al-ilm, dukkansu waɗannan sifofi ne waɗanda suke zatiya, ba sa ratayuwa da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ko da nufinsa. Sannan kuma akwai sifa zatiya fi'iliya, an gane ko? Muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Misali, idan ka ɗauki kamar sifa ta istiwa, ɗaukaka akan al'arshi, ko sifa ta saukowa zuwa samar duniya, ko sifa wadda take ta fushi, ko sifa wadda take ta yarda, ko sifa wadda take ta zance, ko kuma zawwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo a ranar kiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa, wannan duka sifa ce zatiya amma fi'iliya. An gane ko? Muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradati. Misali, mu ɗauki sifa ta zance. Sifa ta zance sifa ce zatiya, tun can Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da wannan sifa ta zance, sifa ce wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe. Kamar yadda zatinsa ba ya da farko, haka zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko. Kamar yadda zatinsa ba ya da ƙarshe, haka zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ƙarshe. To amma sifa ce fi'iliya, muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradati, a lokacin da ya ga dama ya so yakan yi zance. Wani zancen ya yi shi a baya, wani zancen kuma sai nan gaba zai yi shi nan gaba a ran kiyama. Ubangiji ta'ala ya yi zance da Annabi Musa alaihi salam, wanda wannan zanci ya faru ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da annabi Musa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji ta'ala ya jiyar da shi zancensa lokacin da ya tafi saman bakwai da shi. To wani zancen kuma sai a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai yi, kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa, idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna, turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? Ƴan aljanna za su ba da amsar cewa, ya Ubangijinmu, shin yanzu baka faranta huskokinmu ba? Shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba? Shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta? Wace ni'ima ta wuce wannan? Ubangiji ta'ala sai ya maimaita, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? Su ma za su koma ba shi wannan amsa. A ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai yaye shamaki tsakanin shi da ƴan aljanna. ƴan aljanna za su ga Ubangijinsu, babu wata ni'ima da ɗan aljanna zai samu a cikin aljanna mafi daɗi sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. A shahida anan faɗar cewa turiduna shay'an azidukum, a yanzu Ubangiji ta'ala bai yi wannan zance, nan gaba ne zai yi zancen ayinin alkiyama. Kenan, don haka dai wato ita sifa fi'liya sifa ce wanda take muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradati, saukowa zuwa samar duniya da yake yi a kowane dare a sulusi na ƙarshe, wannan kaga muta'alliqa ce bi mashi'atihi wa iradati, shine a iya nufin sa da ganin damar sa yakan sauko zuwa samar duniya a duk dare, idan kashi ɗaya daga cikin ukun sa na ƙarshe ya rage. Haka wannan zawwa da zai yi a yinin alkiyama domin rabe hukunci tsakanin bayinsa ita ma sifa ce fi'iliya. An gane, sifa ce zatiya fi'iliya, muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradatihi. To shine anan malam yace lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi, sai yace ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatha, wato Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka, ma'ana matsayinsa ya wuce sifofinsa su zamanto halitta ko sunayensa su zamanto halittu. Kaga ba maganar ka ce, kamar yanzu misali idan ka ɗauki mu bayinsa, da lokacin da ka zo duniya baka san komai ba, sai bayan wani lokaci ka fahimci wasu abubuwa, kaga kenan sifa ta ilimi baka da ita daga baya ne ka samu wannan sifa. An gane ko? Domin Allah ya faɗa, wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, Ubangijinku shine ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata ba ku san komai ba. Kana matsayinka na talaka, lokacin da Allah ya wadatar da kai daga wannan lokaci ka canza, sunanka ya canza, da ana kiranka talaka, yanzu ka zama mawadaci mai kuɗi, kuma a wannan lokaci ka samu wannan sifa ta wadata, da can bakka da ita daga baya ne ka samu wannan sifa, kuma wannan sifa taka kuma tana iya gushewa. To shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa ba su da farko kuma ba su da ƙarshe, tun can ma yana da waɗannan sunaye, tun can ma yana da waɗannan sifofi, don haka matsayinsa ya wuce a ce sifofinsa halitta ne ko kuma sunayensa cewa fararru ne. Misali, tun kafin ya halicci halittu yana da suna Al-Khaliq, ba sai bayan ya halicci halittu sannan ya samu suna a ce daga wannan lokaci ya samu suna Al-Khaliq. An gane ko? To shine anan wato malam yace ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa, Ubangiji ta'ala ya girmama ya ɗaukaka, ma'ana matsayinsa ya wuce sifofinsa su zamanto halitta. Kenan, kamar yadda wato zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta bace, to haka sunayensa da sifofinsa ba halitta bace. Shi ne yace wa asma'uhu muhdasa, ko kuma sunayensa wato su zaman tufararru, cewa sai da yayi kaza sannan ya samu suna kaza, tun can ma yana da wannan suna, tun can ma yana da wannan sifa. Sai malamin yake faɗa, sai yake kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa da zancensa, allazi huwa sifatu zatihi, wanda zancensa wato sifa ce wadda take ta zatin shi kenan. Kamar yadda zatinsa baya da farko baya da ƙarshe, haka zancen Allah subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe. An gane ko? Dan haka kuma sifa ce fi'iliya, sifa ce zatiya fi'iliya muta'alliqa bi mashi'atihi wa iradatihi, kamar yadda bayani ya gabata. Kuma abinda muke so mu gane, shi sifa ta zance sifa ce wadda take ta kamala. Zance da rashin yin zance, wanne ne cika da batsewa, wanne ne aibi da tawaya? Rashin zance. Shi yasa ai Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf yake aibanta mutanen annabi Musa alaihi salam, wanda suka maida maraki Allahnsu suke bauta masa bayan annabi Musa ya tafi miƙati. Ubangiji ta'ala yake faɗa, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalim. Shin wai ba sa ganin cewa shi wannan maraki baya musu zance? In sun yi masa faɗa baya iya maida musu amsa, kamar yadda can yace afala yarawna Allah yarji'u ilayhim qawla, ba sa ganin cewa baya dawo musu da amsa idan sun yi masa magana? Shine anan yace alam yarau annahu la yukallimuhum, shin ba sa ganin cewa shi marikin nan baya musu zance idan sun yi masa faɗa baya iya ba su amsa? To kaga duk wata sifa ko ta kamala ta cika da batsewa, Allah subhanahu wataala shi yafi dacewa da ita. To shi yasa anan yace kallama Musa bi kalamihi, Allah ya zantar da annabi Musa da zancensa. An gane ko? Ba wani zance bane ba wanda yake da wasiɗa, a'a kai tsaye ne Ubangiji ta'ala ya jiyar da annabi Musa. Sai ya ce allazi huwa sifatu zatihi, wanda kuma sifa ce ta zatin shi. Malam ya ce la khalqun min khalqihi, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. Kuma shi zancen Allah subhanahu wa ta'ala zance ne wanda yake kunshe da harafi da sauti. An gane ko? Zance ne wanda yake kunshe da harafi da sauti, kuma ba wata ma'ana bace ba wadda take tabbatacciya da zatin Allah, kamar yadda su suka ce a ai zancen Allah zance ne wanda yake ma'anawi. Suka yi tawilin wannan sifa, wanda zancen Allah subhanahu wa ta'ala zance ne da harfa, kuma zance ne da sauti, don haka ya jiyar da annabi Musa zancensa, ya jiyar da annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa ala alaihi wa ala alihi wa sallam zancensa. Shi yasa nan malam yace la kalbun min kalkihi, wato ba halitta bace daga cikin halittunsa. Da haka kuma shi zancen Allah subhanahu wa ta'ala qadimun nau'i ne, nau'insa da daddi ne. Yadda zatin shi baya da farko, haka zancen shi baya da farko. Yadda zatinsa baya da ƙarshe, haka zancen shi baya da ƙarshe. Amma ɗaiɗaikunsa wato wannan fararre ne, kamar yadda muka yi bayani a baya, yayi wani zancen a nan baya da lokaci da ya wuce, wani zancen sai nan gaba zai yi shi a yinin alkiyama. Ya zantar da annabi Musa a lokacin da ya zantar da shi, ya zantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad a lokacin da ya zantar da shi, wani zancen kenan sai nan gaba zai yi shi. Dan haka kenan hadisul ahad ne, ɗaiɗaikun zancen wato farare ne. Allah yakan yi zance a lokacin da ya ga dama da mashi'ar shi da nufinsa. amma sifa ta zancen ba ta da farko kamar yadda kuma ba ta da ƙarshe. Shi yasa anan malam yace la kalqu min kalqihi, ba halitta bace daga cikin halittunsa, kamar yadda suke faɗa cewa wai Allah ya halicci zancensa ne a cikin mala'ika, shi ko mala'ikansa ne ya jiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa anan malam sai ya zo yake cewa wa tajalladil jabali, Ubangiji ta'ala ya bayyana, wato haskensa ya bayyana lil jabali, ga wannan dutsi wanda yake kusa da annabi Musa. Fasara dakkan min jaladihi, dutsin sai ya zamanto ya nike, ya zama gari saboda girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ubangiji ta'ala yake faɗa wa lamma ja'a Musa limiqatina, lokacin da Musa alaihi salam ya zo miƙatin mu, ma'ana alƙawalin da Allah ya yi da shi cewa ya zo za a ba shi littafin At-Taura. Wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa ya yi masa zance, an gane ko Musa kuma ya ji zancen Allah. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai, yace ya Ubangiji na, wato nuna min zatinka, an gane ko. Lokacin da annabi Musa ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala, bege sai ya kai shi so yake ya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne yace arini anzur ilai. Ubangiji ta'ala ya bashi amsa yace masa lan tarani, Musa ba za ka iya gani na ba, walakin unzur ila al-jabali, amma kalli dutsin da yake kusa da kai. Fa in istaqarra makanahu, in har dutsin ya tabbata ya jimre a gunsa lokacin da hasken zati na ya bayyana gare shi, fa sawfa tarani, to ka tabbatar da cewa da sannan za ka iya gani na. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali, lokacin da wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala haskensa ya bayyana lil-jabali, ga wannan dutsi, a lokacin nan take yankin annabi Musa alaihi salam sai ya fadi yana tsune, an gane ko, ya fadi shi ne yace falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan, wato hasken zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutsi ya nike, ya yi rugurugu, ya yi gari. Wa kharra Musa sa'ika, take yanki annabi Musa sai ya fadi yana tsumami. Falamma afaqa, lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, tubtu ilaika, na tuba zuwa gare ka game da wannan tambaya da nayi, wa ana awwalul mu'minina, kuma ni ne farkon masu imani, cewa wata idaniya a nan duniya kai kadan ta ganka. To dan haka wannan yana tabbatar mana cewa wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta da sifa ta zance, shine makasudin zawwa da wannan aya. Shine malam yace kallama Musa bi kalamihi, Allah ya zantar da annabi Musa da zancen shi, kenan sifa ta zance sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa ai wasu daga cikin su suka nemi cewa wato wani daga cikin qurra cewa ya karanta fadar Allah subhanahu wata'ala wa kallama Allah Musa taklima, cewa ya karanta musu ita wa kallama Allah Musa taklima, bai zaman to kenan wai Musa shine yama Allah zance, ba Allah bane ya ba Musa zance. Shine yace to in har na jirkita maka wannan aya kamar yadda ka nema, to yaya zaka yi da fadar sa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, wa kallamahu rabbuhu, To dan haka kenan a takaice zancen Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa, ba halitta bace daga cikin halittunsa, kamar yadda wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shi yasa malam ya biyo baya da mas'alar da aka samu ja'inja da hayaniya tsakanin ahlus sunna da waɗanda suke mubtadi'a, shine yace wa annal qur'ana, lalle alqur'ani kalamullahi zance ne na Allah, laysa bi makhluqin fayabidu, wato ba halitta bane fayabidu, wato balantana ya halaka. An gane, domin halittu gaba ɗayan su masu halaka ne, masu karewa ne. Allah ya faɗa kullu shay'in halikun illa wajha, kuma ya faɗa kullu man alaiha fan. To alqur'ani ba halitta bane fayabidu, balantana ya halaka, wala sifatan li makhluqin, kuma ba sifa bace ba ta halitta fayanfadu, wato balantana a wayi gari a ce ta kare babu irinta. Dan haka dai a takaice shi alqur'ani zancen Allah ne. Zancen Allah ku sifa ne daga cikin sifofinsa. Shi yasa ai yake halatta mutum wato ya nemi tsari da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda neman tsari ibada ne. Ba a neman tsari da kowa akan abinda ba wanda yake da iko akan sa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dan a tabbatar mana cewa zancen Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa, ba halitta bace daga cikin halittunsa, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu addu'a, shine a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Inda a ce kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala halitta ne, to da baya halitta a nemi tsari da su. Amma sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, to dan haka yake halatta mu yi rantsuwa da alqur'ani. Domin kace ka rantse da alqur'ani, rantsuwa ne kai da sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin alqur'ani zancensa ne, zancen Allah ku sifa ne daga cikin sifofinsa. Shine yace laysa bi makhluqin fayabidu, wato ba halitta bace ba balantana ta halaka, wala sifatan li makhluqin fayanfad, kuma ba sifa bace ba wato ta haditta balantana a wayi gari a ce ta kare babu ita babu alamarta. Dan haka kenan sifa ce wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe. Sannan kuma wannan cikon bayani da malam ya zo da shi na cewa wa tajallalil jabali, Ubangiji ta'ala sai ya bayyana ga dutse wanda yake kusa da annabi Musa, dutsen sai ya zamanto ya rugulguje min jalalihi, saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana tabbatar mana cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala lamari ne wanda baya kasancewa a nan duniya sai a makoma lahira. A nan a rayuwar mu ta duniya Allah bai ba mu ikon wata idaniya wadda za ta iya ganin zatin shi, amma mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna, Allah ya sanya mu a ciki. Kamar yadda hadisi ne sahihi, yana cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi sani, annahu lan yara ahadu minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Manzo Allah yace ku yi sani, ɗayanku ba zai ga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka sai idan ya mutu. An gane ku, babu wani wanda zai ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in ya mutu, ma'ana sai a aljanna mu'minai za su ga shi. Amma a nan duniya babu wata idaniya wadda take da ikon ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka masa tambaya daren da aka yi mi'raji da kai, aka tafi saman bakwai da kai, shin ka ga ubangijinka mai girma da ɗaukaka? Manzon Allah ya bada amsar cewa nurun annara, yace haske ne, ma'ana haske ya sha makance tsakanina da shi, yaya za a yi na gani shi? To manzon Allah ya tabbatar da cewa shi ma bai ga zatin ubangijinsa ba. Abdullahi dan Abbas shine ya tafi akan cewa manzon Allah ya ga ubangijinsa, amma da me? Shine da zuciya, ya kafa hujja ne da ma kazabal fuadu mara. Amma idaniya, babu wata idaniya a nan duniya wadda take da ikon ganin zatin Allah subhanahu wataala. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ku yi sani, babu ɗaya daga cikin ku wanda zai iya ganin ubangijinsa hatta ya mutu sai idan ya mutu. Shine sai ya ce wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna wa maqadirul umuri bi yadihi wa masdaruha an qada'ihi. Malam yace imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alkhairin sa da sharrin sa, huluhi wa murrihi da mai zakin sa da mai dacin sa, wannan wajibi ne. An gane ku? Domin imani da kadara rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jibril, hadisin da Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma Umar ɗansa wato Abdullahi shine ya rawaito hadisin. Kamar yadda lokacin da Yahya ibn Ya'mar da shi da Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari suna kasar Iraki, sai aka samu wasu jama'a sun bulla waɗanda suka kore imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wata'ala, suka tafi akan cewa wato dukkan wasu al'amura sababbi ne, ma'ana komai yana faruwa ne amma tun can ma ba a kaddara ba, abu sai in ya faru ne Allah zai san cewa abu kaza ya faru. To a lokacin nan suke cigiyar ina ma a ce za su haɗu da wani wanda yake daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi masa tambaya, sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar a lokacin hajji. Sai suka yi masa tambaya suka ce wasu jama'a sun bulla a birnin Iraki waɗanda sun tafi akan cewa wato dukkan wani al'amari sabo ne, ma'ana tun can ma Allah bai kaddara abubuwa ba, duk al'amari sabo ne, abu in ya faru a lokacin nan ne Allah yake sanin cewa abu kaza ya faru. Abdullahi dan Umar sai yake fadaya ga su waɗannan wanda suka masa tambaya, yake cewa da su, idan kun koma irin waɗannan mutane ku ce da su Abdullahi dan Umar ya ce ba shi ba su ba su ba shi, kuma ya tabbatar musu cewa ɗaya daga cikinsu inda zai ciyar da gwargwadon dutsen Uhud ga zinare Allah ba zai karɓa masa ba sai ya yi imani da kadara cewa Allah ya gama komai. A lokacin nan sai ya koro musu da wannan hadisi, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Jibril ya masa tambaya, ya ce masa mal iman, sai yake cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. To shine anan malam yace wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da alqadarin Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ya kaddara komai abinda zai samu bayinsa na alkhairi da na sharri, da wanda yake mai zaki da wanda yake mai daci. Mai zaki ma'ana abinda yake dadi a zuciyar bawa, mai daci shine abinda bawa yake ki yake kyama, abinda Allah yakan jarrabe shi na musiba da bala'i. Sai yace wa kullu zalika, kowanne daga cikin su, qad qaddarahu Allahu rabbuna, tabbas wato Allah ubangijinmu mahaliccin mu shine ya kaddara shi. Wa maqadirul umuri bi yadihi, domin wato kaddara al'amura a hannunsa ne yake, wa masdaruha, kuma magangararta an qada'ihi, daga hukuncinsa ne. Dan haka shi imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da martabobi guda hudu, wanda sai in ka tabbatar da su imaninka da kadara wato zai tabbata. Abu na farko, sai ka yi imani da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani komai, kamar yadda anan malam ya faɗa alima kullu shay'in qabla kaunihi, Allah ya sani komai kafin kasancewar sa, duk wani al'amari kafin ya kasance tuntuna Allah ya san da shi. Sai kai imani da cewa sanin Allah ya kiwaye kowa da komai, kamar yadda ya faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, lalle ubangiji ta'ala ya kiwaye da sanin komai. Kuma haka ya faɗa alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir, shin baka san da cewa ubangiji ta'ala shike da sanin duk abin da yake cikin samai da kasai, duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai yana tabbace a cikin littafi, tuntuna Allah ya rubuta. Kuma wannan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan sai ka yi imanin cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, abin da ma bai kasance ba, in ya kasance Allah ya san cewa in ya kasance kaza zai kasance. Da abu wanda yake samammi, da abu wanda yake rashashe, da abin da yake iya yiwuwa, da abin da baya iya yiwuwa ba, gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye da saninsa. Shi yasa anan ya ce alima kulla shay'in, Allah ya san dukkan komai, qabla kaunihi kafin kasancewarsa. Sai ya ce fajara ala qadarihi, kuma ya gudana akan alqadarin Allah subhanahu wa ta'ala. Komai yana gudana ne akan alƙadarin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kenan gaba ta biyu, martaba ta biyu. Kuma sai ka yi imanin cewa komai da ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuce shi daidai da motsa ƙafa, motsi da za ka yi Ubangiji ta'ala tuntuni ya rubuta. Wane ɗan wane a lokaci kaza zai motsa ƙafarsa, wanda wannan ku tun kafin Allah ya halicci samai da kasai da shekaru duk da shekara 50,000 Allah ya rubuta duk abin da zai kaddara ma bayinsa, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa kataballahu maqadiral kalaiki qabla an yakluqa samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu alal ma, aw kama qala. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayinsa kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshin sa yana karuwa. Shi ne yace la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qada wa sabaqa ilmuhu bihi, wato wata fada ko wani aiki game da bayinsa ba zai taba kasancewa ba illa wa karka ba ku faci tuntuna Allah ya riga ya hukunta, kuma ilimin sa yayi rigayi da abu. Kenan duk wani abu da zamu fada, da duk wani abu da zamu aikata, to tuntuni Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara ya hukunta, kuma sanin sa yayi rigayi da abu. Wannan kenan martaba ta biyu, Allah ya rubuta komai, ya rubuta kowa, komai Allah ya riga ya kaddara shi. Sannan martaba ta uku, kuma sai mun yi imani da cewa da mu da duk abin da muke aikatawa wato halitta ce ta Allah subhanahu wataala. An gane ko? Da mu da abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ne na Allah subhanahu wataala, kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Sannan martaba ta hudu, kuma sai mun yi imani komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da nihinsa, abinda Allah ya so shike kasancewa, duk abinda Allah bai so ba bai nufata ba ba yadda za a yi ya kasance. Shi yasa ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, abinda kuke so ba zai tabbata ba sai idan Allah ubangijin halittu ya so haka. Kin kenan shi yasa malam anan yace fajara ala qadarihi komai yana gudana ne akan alqadarin sa kenan mashi'ar shi ce shine yaso shine ya nufata babu wata fada ko wani aiki da zai kasance game da bayin sa face tuntuna Allah ne ya hukunta kuma sanin sa yayi rigayi da abu wadannan martaba hudu sune ake kiran su maratibul imani bil qada'i wal qadar martabobin imani da alqadarin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa martaba ta farko imani cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai martaba ta biyu imanin cewa Allah ya rubuce duk abin da zai wakana tun farkon duniya har zuwa karshen ta kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50 komai a rubuce ne ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir kuma ya fada wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kenan martaba ta uku kuma komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya so shike kasancewa duk abinda Allah bai so ba bai nufata ba ba yadda za a yi ya kasance martaba ta hudu wato da mu da halittunmu da mu da aikin mu gaba ɗaya halitta ne na Allah subhanahu wata'ala sai mun yi imani cewa gaba ɗaya da mu da ayyukan mu halitta ne na Allah subhanahu wata'ala shine sai malam ya zo da wannan aya yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ku saurara ya alamu man khalaqa ubangiji ta'ala yana sanar da duk wanda ya halitta ma'ana yana sanar da dukkan halittunsa gaba daya wa huwa al-latif shi ubangiji ne wanda yake mai matukar tafsasawa game da bayinsa al-khabir kuma masani ne ya san komai ciki da bai dan haka wannan aya malam ya zo da ita domin tabbatar mana cewa sanin Allah ya kiwaye kowa da komai dukkan halittun da suke cikin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ubangiji ta'ala yana sanar da su ya kididdige su ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki kuma ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo kuma ga yadda zai kasance shi ne sai ya ce yudillu man yasha ubangiji ta'ala yana batar da wanda ya so batarwa daga cikin bayinsa fa yakhzuluhu sai ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa duk wanda kaga ya kama hanya ta tabewa da halaka to ubangiji subhanahu wata'ala ne ya batar da shi kuma wannan batarwa da ya masa wannan adalci ne tsantsar adalci ne nashi saboda ya haramta ma kansa zalunci kafin ya haramta ma bayinsa waya hadi man ya shawo kuma yana shiryar da wanda ya so shirye suwa fai wafiquhu bi fadlihi yayi masa dace game da bin hanya ta kwarai bi fadlihi da kyautarsa wanda Allah ya shiryar da shi wannan kuma fabala ce tashi zabi ne nashi wanda Allah ya batar da shi kuma wannan adalci ne kuma komai da Allah subhanahu wata'ala yake yi akwai hikima a cikin sa dan haka shiriya a hannun Allah subhanahu wata'ala take ba wani mai shiryar da ba wasai shi kuma babu wanda yake batar da ba wasai shi duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa shiryar da shi wanda Allah ya shiryar da shi kuma babu wanda ya isa batar da shi batarwa da ya ma wasu daga cikin bayinsa tsantsar adalci ne nashi waɗanda kuma Allah ya shiryar da su wannan kyauta ce tashi fadala ce tashi sai ya ce fa kullum muyassarun bi tasirihi kowanne da shiryayyen da fataccen wato an hore shi ne bi tasirihi da horewar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kaga shiryayye to Allah ne ya shiryar da shi kuma shi ne ya hore shi game da bin wannan tafarki wanda yake na shirya ba wani karfinsa bane ba wata dabarar shi bane ba wani wayansa bane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da shi ya kama hanya ta halaka to Allah ne ya hore shi akan wannan hanya ta halaka an gane ko Allah ne ya hore shi ba wani ba wannan kishi ne a'a horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa akan wannan tafarki wanda yake na halaka ko matsantsar adalci ne wanda yake nashi shine yace ila ma sabaka min ilmihi wa qadarihi zuwa abin da yayi rigaye na sanin sa da alqadarin shi wanda yake tababbe tun can ma Allah ya kaddara tababbe ne ba yadda za a yi wani shiryar da shi me shaqiyin shine malam yace na tababbe ausa idin ko wanda yake ma azurci dan aljanna shi yasa a can cikin suratul layl ubangiji ta'ala yake fada fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastagna wa kadzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra kenan da shiryayye da batacce kowanne hurewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kenan bawa ba wani karfin sa bane ba wata dabarar sa bace kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wanda kuma ya zama wajibi ya gode masa wanda yake batacce shi ma horewa ce ta Allah subhanahu wataala shine ya saita shi akan wannan hanya ba wanda ya isa kuma ya shiryar da shi in banda ubangiji subhanahu wataala a takaice dai wannan duka yana bayani ne akan cewa komai yana gudana ne da alƙadarin Allah subhanahu wataala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.